sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25 31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger za ku kama mu kai tsaye ta gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM Dalol da sauran tashar mu kuma ta Viewer Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kama mu kai tsaye a duk lokacin da kuka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Alhamis 13 ga watan Disamba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji rahoton da wakilin mu ya aika mana na yunkurin wata gidauniyar Amurka da ta taimaka mana kasassu a Najeriya. Yanzu kuma a cikin shirye-shiryen namu, za ku ji wata kokari da Majalisar Dokokin Amurka ta yi na ganin cewar an gudanar da zaben Najeriya yadda ya kamata. Wakilin abokin aikin mu Mahmud Lalo ya halarci wannan zama da aka gudanar a Majalisar Dokokin Amurka. Daga bisani kuma za mu kawo muku labaran tamola a takaice, amma duk kafin nan sai a gyara zama don a ji yadda duniyar ta wuni.
Shugaba Trump ta fitar da wasu sababbin manufofi kan yadda za ta rika hulɗa da ƙasashen Afrika. Amurka ta ce ya zama dole buƙatunta su zamanto abu mafi muhimmanci a dangantakarta da nahiyar Afrika. A yau Alhamis, mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkar tsaro John Bolton ya bayyana waɗannan manufofi a birnin Washington. Bolton ya ƙara da cewa za a rika gudanar da hulɗar kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasashen Afrika ta yadda ɓangarorin biyu za su amfana. A cewar Bolton, daga yanzu Amurkan ba za ta rika ba ƙasashen nahiyar ta Afirka tallafi barkatai ba, sannan ba za ta ƙara ɗaukan nauyin wani aikin soji na wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda bai haifar da wani abin alkhairi ba. Ƙasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan ƙasar Canada karo na biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron ƙasar. A wani mataki da ke nuna mayar da martani akan kamen wata shugabar wani babban kamfanin fasahar China da Canada ta yi. A yau Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Lu Kang, ya gaya wa manema labarai cewa an kulle wani mai ba da shawarwari a fannin kasuwanci mai suna Michael Sparbo da wani tsohon jami'in diplomasiya Michael Kovrig a ranar Litinin saboda ana zargin su da yin wasu ayyuka da ke barazana ga tsaron China. Lu ya kuma ce an kare haƙƙoƙin shari'a 'yan ƙasar ta Canada. Wata kafar yaɗa labarai ta Lardin Leonin da ke arewa maso gabashin ƙasar ta faɗa yau Alhamis cewa jami'an tsaro sun fara binciken Sparbo a birnin Dandong. Sparbo shi ne shugaban wani ofishi da ake kira Factor Cultural Exchange, wanda ke tsara harkokin musayar wasanni da ilimi da Koriya ta Arewa. Ya kuma yi aiki a matsayin mai fassara da ba da taimako ga tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando na ƙasa Dennis Rodman a lokacin da ya kai ziyara ƙasar Koriya ta Arewa. Ya kuma taɓa haɗuwa da shugaba Kim Jong-un. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran 'yan Majalisar Dokokin Amurka za su ci gaba da duba kudirin kawo ƙarshen taimakon da Amurka ke ba dakarun Saudiya da ke yakin basasa a Yemen. Yau Alhamis da rana aka shirya za a jefa ƙuri'a akan matakin. Ana sa ran wasu 'yan jam'iyyar Republican za su haɗu da 'yan Democrat wajen gabatar da kudirin. Majalisar Dokoki da 'yan Republican da ke da rinjaye sun jefa ƙuri'a jiya Laraba, inda 60 daga cikinsu ke goyon bayan a yi zaman muhawarar, 39 kuma ba sa goyon bayan matakin. wannan sakamako ya bi jirewa kokarin da gwamnatin shugaba Trump ke adawa sosai da duk wani abu da zai kawo cikas ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da Saudiya da suka dade da kullawa.
To a gaida Zahara Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga duniyar rahotannin namu. Wata gidauniya da ke taimakawa guragu wanda kuma take da matsuguninta a nan kasar Amurka da ake kira Rehoboth Foundation ta tallafa wasu guragu sama da 420 da rikicin Boko Haram ya daidaita a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu ya hada mana rahoto dangane da yunkuri da kuma gudunmawa da wannan kungiya ke badawa.
Wata gidauniya da ake kira Rehoboth Foundation na kasar Amurka ta raba kekuna ga guragu 420 a jihar Borno. Wannan gidauniya ta ce ta raba waɗannan kekuna ne don taimakawa guragun da ba su da halin sayin waɗannan kekuna da a kasarinsu mutane da rikicin Boko Haram ya daidaita. Mr. Felix Agutolade shi ne shugaban wannan gidauniya wanda kuma ya miƙa gwamnatin jihar Borno da hannun hukumar samar da agajin gaggawa na jihar, wato SEMA, rikicin jagorancin Hajiya Yabawo Kolo da raba waɗannan guragu. Mr. Watala ya ce suna bada irin wannan tallafi na taimako a kasashen Afirka da dama kuma ga akwai bukatan kawo wannan agaji ga waɗannan guragu. Gama abin da ke cewa,
I came this time around with 420 new witches.
Yace wannan karon nazo da sabbin kekunan guragu ne guda 420 da kuma aiwatar da yadda za mu tsara shirin nan na mutanen Afirka da ke waje yadda za su dinga taimakawa ƴan Afirka.
In the United States of America, I have a television program called the Diaspora Forum The Way Forward.
Yace ina da shirin da nake yi a gidan talabijin a kasar Amurka wanda aka sawa suna mafita ga mutanen da ke kasashen waje, kuma dalilin shirin shine muna so mu dinga bunƙasa mun Afirka ne a kasashen waje. To ko menene ba Minister Police din garbin taimakawa waɗannan guragu ganin cewa kasar Amurka yake da zama?
Last time when I came, one of the IDP person came, she came on.
Yace kwanakin baya da nazo naga wata yar gudun hijira akan wani abu mai kama da keken guragu. Abin kuma abin damuwa ne matuƙa dan ba keke bane, kuma tana nan tana ta gugurmaya akai ta kasa motsawa. Shine na matsa kusa da ita ne mata alƙawarin cewa nan gaba idan zan zo zan kawo mata keken guragu. Ke sa na yanke hukuncin kawo waɗannan kekuna wanda suka tasan ma 420 wanda kuma aka raba waɗannan mutane. To ko me mutanen da suka amfana da waɗannan kekunan ke cewa?
Tunana Muhammad Abubakar, ni ne chairman na fiscal challenge Borno State people with disability. Keken wannan tallafi ne wanda mutane na katatu irin wanda bomb ya shafe su da irin tashin hankalin da wannan abun ya faru ya shafe su da irin IDP camp da wani local government ba local government na katatu an nema mutum 420.
Ya kake ji game da wannan kyautar da ka samu?
Wannan kyautar na ji dadin shi sosai dan sabida akwai wanda bai taba hawa keke ba, akwai wanda bai san ma dadin tafiya ba, iyayen su ne suke goyon su. Ni kaina da ina da karfin sayan wannan abun zan yi tsaya raba mu balle tun da wayan kuma harfin taimaka tun mana wannan tallafin a dinga yi mana irin wannan ga mu ji dadi mu ma ga mu kan cewa an san darajar mu, an san muhimmancin mu, an san mutuncin mu.
Sunana Muhammad Aji, secretary na Borno State na guragu gaba daya. Mun gode wa wannan committee na SEMA da kuma ainihin kwamitin da suka zo daga America. Mun gode musu sosai da jama'a mu. Akwai wanda bai taba hawa keke ba a garin nan. Yau Allah ya sa ya hau. Jin dadin sa. Bazan iya kamanta yanda yake jin dadi ba har ga Allah. Don wani yana ja a gindi, wani sai an doke shi a hannu a yawo da shi. Yau Allah ya sa ya samu keke. Daga koda daga kofar su daga sati ne zai fita, Allah ya da. Zai ji dadi kuma mun ji dadi sosai. Muna kira ga gwamnati ta ci gaba da supporting wannan irin wannan nan.
Wasu daga cikin waɗanda Allah ya jarabta da rashin tafiya kenan da kuma suka amfana da wasu kekunan guragu da wata gidauniya da kasar Amurka ta raba masu a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu haka nan cikin ɗakin watsa shirye-shiryen namu muna tare da Mahmud Lalo wanda da shi da abokin aikinmu Abdulaziz Adali Toro suka halarci wani zaman wani kwamiti na Majalisar Dokokin Amurka da ya yi zaman jin bahasi na jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma hukumar nan da ke raye kasashen duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma a ce ta nan Amurka, wanda suka zauna a yau aka gudanar da wani zama Don haka Mahmud Lalo sun samu halartar wannan taro wanda ya samu jagorancin shi wannan na kwamiti ɗin. Mr. Chris Smith shi ne shugaban wannan kwamiti ɗin daga jihar New Jersey. Mahmud Lalo, kun samu halartar wannan taro, da dama 'yan Najeriya za su ce to taya za a ce wannan zaɓe na Najeriya, amma kuma Amurka tana da wani abu da yake da ba ta sha'awa a ciki har da za a yi zaman jin bahasi.
To, Yusuf, sannunku da aiki da kai da Zahara. Wato, da farko ka san ita Amurka, Yusuf, kaman ƙasa ce a matsayin uwa a fannoni da dama da take taka rawa a fannin siyasa, harkar cinikayya da sauran abubuwan da suka shafi hulɗar ƙasa da ƙasa. To, lura da irin abubuwan da suke faruwa cewa an tunkari zaɓe na 2019 ya sa shi wannan kwamiti da yake kula da harkokin ƙasashen waje ƙarƙashin shi shugaban kwamitin, wato Chris Smith, wanda yake wakiltar jihar New Jersey, aka shirya wannan zama domin a saurari bahasi daga wasu manyan jami'an wasu hukumomin Amurka da suka kai ziyara Najeriya domin su faɗi yadda suka ga abubuwa ke wakana ko kuma gudana dangane da shirye-shiryen shi wannan zaɓe. To, akwai dai, kamar yadda ka faɗa, akwai jakada Tibo P. Nagy wanda shi yana daga cikin wanda suka je ita Najeriya a kwanan nan suka dawo, da kuma Ramsey Day wanda shi jami'i ne a hukumar Amurka da ke ayyukan raya ƙasashen waje, inda suka ba da bahasi a gaban shi wannan kwamiti kan irin abubuwan da suka gani. A lokacin da yake jawabi, shi jakada Tibo P. Nagy ya yi batu ne abin da ya shafi suna so Amurka ta ga, wato Amurka na so ta ga cewa an yi zaɓe sahihi, sannan ta kawar da duk wata barazana ko tarzoma da ka iya kawo cikas ga shi wannan zaɓe, ta kuma marawa ƙungiyoyin fararen hula baya wajen ganin sun taka rawa a lokacin da ake zaɓe, tattara bayanan zaɓen da kuma bayyana shi sakamakon zaɓen ko kuma ƙidaya ƙuri'u. Shi ma dai jami'i Ramsey Day, kusan abubuwan da ya magana akai kenan, su kwamitin suna musu tambayoyi, su kuma suna ansawa dangane da abin da suka gani a wajen Najeriya kenan a lokacin da suka kai ziyara.
To, Mahmud, da dama 'yan Najeriya za su so su ji menene muradin Amurka dangane da shi wannan zaɓen da ake tunkara yanzu haka.
To, Yusuf, za a iya cewa kamar yadda ya shimfiɗa shi a jawabinsa ɗan majalisa Chris Smith a lokacin da aka fara wannan taro, ya yi bayani kan yadda mahimmancin Najeriya take ga nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Lura da cewa ita ce ƙasa wacce take da yawan al'umma a nahiyar ta Afirka. Ta fannin siyasa ba a batta a baya ba, fannin kasuwanci ba a batta a baya ba, in ka taɓo har wasanni su nishaɗi da sauransu nan duk ba a ɓangar Najeriya a baya ba. To, hakan ya sa shi wannan kwamiti ya shirya wannan zama domin a ji bahasi daga waɗannan jami'ai, domin idan akwai wasu matsaloli da aka hango a tunkare su a magance su, wato matsaloli da ka iya kawo cikas ga shi wannan zaɓe, domin idan har ƙasar Najeriya ta samu matsala kamar yadda shi Chris Smith ya faɗa, kamar gaba ɗaya ɗaukacin nahiyar Afirka ce ta sami matsala, domin za a iya samun matsaloli da zai iya shafin sauran ƙasashe, ka gaya watsu su zamanto sun sami an sami wato kamar hatsaniya a nahiyar ta Afirka, wato ba sa so dai komai ya sami ita Najeriya a yi wannan zaɓe cikin lumana.
To, hakan baya nuna cewar ita Amurka za ta iya yin katsalandan a cikin zaɓen Najeriya kenan da ke karatowa?
Wato, ba a iya cewa katsalandan ba ne, tunda ba zuwa suka yi kai tsaye suke so su nuna wani al'amari da sa hannu kai tsaye a yi wani abu ko kar a yi wani abu ba. Ba zan manta ba, na tuna shi jakada Ramsey, wato Tibo Nagy, akwai inda yake cewa su bukatar shi ne ba sa so a ce wai Amurka tana mara ma kowa baya, ba ta da ɗan takara. Abin da take bukata kawai shi ne ta ga ainihin zaɓe sahihi cikin lumana, a miƙa mulki cikin lumana ba tare da matsala ba. So, kusan wannan bayani na shi a iya cewa kenan, ba wani katsalan nan za a iya cewa za su yi bikin, tunda ba hannu za su sa kai tsaye ba.
To, Mahmud Lalo, muna godiya da wannan gudunmawa da ka bada.
Madalla.
Yawa. Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A kan wannan maudu'in muke so za mu so zuwa ɗan anjima kaɗan ku bugo mana waya don ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wani hanyoyi kuke gani ya kamata a ce al'umma sun ba da tasu gudunmawa wajen ganin an samu sahihin zaɓe a Najeriya. Amma dai kafin nan, sai a shakata da wannan faifan.
masoyi ban kwana da masoyi ban kwana da masoyi ya zange da raina ba dan so ba
ke biya ta da saka amince sai in jinkirta yau kuna san so za abu nawa sai in fasa ta kan kauna da makanta garabuwa yau da zakata
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran mu na farko daga jihar Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi?
Assalamu alaikum, mai magana Abubakar Gani Babale.
Mala Abubakar, muna jin ka.
To alhamdulillah, mu dai addu'an mu da fatan mu a Najeriya ayi zabe ingantacce mai tsafta. Fatan mu Allah ya ba mu shugaba na gari. Dan haka kasan America kuma da suke sa ido, mu fatan mu dai Allah ba mu shugaba na gari dan ba mu san katsarandin. Dan katsarandin ne ba yau muka saba zabe a Najeriya ba, duk da dai mun koyi zabe daga kasan America din. Demokratiyyar nasu. To mu dai fatan mu Allah ya ba mu nasara.
To mun gode Mala Abubakar. Bari mu je jihar Jamhuriyar Niger kuma. Wa muke da shi daga Jamhuriyar Niger?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Umma Mala Ali da dogon duja cikin Jamhuriyar Niger.
To Mala Ali, muna sauraron ka.
To abin da an ra'ayi da aka saka wannan zaben yan Najeriya, mu dai addu'a ta muka yi yan Najeriya su zaɓi shugaba mai adalci tun da dai yan jihar Arewa ne.
Kashuka.
Eh. An ka zaba, mu dai ya dai dai. Allah ta zaɓi lahiya kuma kare lahiya. Mu addu'a ta zaɓi yan Najeriya. Kuma wannan saba kida ta Amerika ta yi. To mu da ba mu san kasashen nan na tura sa su kasalan cikin Afirka. Su gode ya zabe lahiya. Na gode mu dai Amurka. Ni na kuma Ali daga gudun da cikin horin Niger.
To masha Allah, mun gode Mala Ali. A yanzu muna samu kira daga, to muna da kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi da Kaduna?
Ina magana da Lawal Ibrahim Adam daga Saminata.
To Mala Lawal, muna jin ka.
Ni ma dai abin da zan faɗa dangane da wannan America da suka zo dama muna koyi da su ne. Eh. Eh, lalle zuwa kina da amfani da mu tabbatar da ganin an yi siyasa mai amfani.
To, to menene kiranka ga su kuma al'ummar Najeriya?
Kiran da zan yi da shi ne mu kwantar da hankali mu yi siyasa ba faɗa ba ta da hankali.
To. To mun gode Malam Lawal Ibrahim. Muna da kuma kira daga jihar Gombe. Wa muke da shi daga Gombe? To jihar Yobe. Wa muke da shi daga jihar Yobe? To wa muke da shi a Yobe?
Wakil Sale Tandam.
Malam Sale, muna sauraron ka.
Yawa, ina so mu bayani akan maganan zabe da muke muka sa a gaba. Muna fatan Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah ya nuna mana lokacin lafiya, Baba Buhari ya zarce ayyukan da ya yi.
Malam Sale, abinda muke magana a kai, maudu'in mu shine wani irin gudunmawa ya kamata al'umma su bada wajen ganin sun taimaka ma jami'an tsaro a gudanar da zaɓe mai inganci.
Na'am, lallai gudunmawa da ya kamata al'umma su bada shine gudunmawa da ya kamata al'umma su nutsu a kan abinda ake iya tafiyar da zaɓe, a kawar da bangar siyasa da tsayawa yara matasa kayan shaye-shaye suna bata al'amarin zaɓe, a taimaka wa jami'an tsaro a kan zaɓe a samu a yi tunanin lafiya.
To mun gode Malam Sale, bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Yusuf Baliyu Harande, barka da yammaci.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka.
To a Yusuf Aliyu, da ni wannan ban ɗauka katsalandan ba ne. Ai, kusan mu Najeriya muna koyi da siyasa America ne, kuma ina so mutane su fahimci cewa ita gwamnatin America da ma'aikatanta daban, shugaban kasa tsarin shi daban. In shugaban kasa America zai wani abu daban, kaga yanzu kan America su shugabannin kasan suka ga zai wani abu zai kauce hanya za da shi hanya. Kuma ai mu muna so irin wannan kasashen su dinga zuwa suna ganin kasashen mu na Afirka zaben da ake na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba. To kuma gaskiya mun goye bayan ka, kuma muna ƙara kira ga ƴan ƙasar sani cewa duk wanda kake so ba duk ba za a tirsa ka zaɓa wanda baka so ba. Ka je ka ga wanda ya ci maka alheri da wanda ya ma aiki wanda zai kawo ma zaman lafiya, shine za ka je ka ba kuri'arka. Amma kakkai duniya zuwa aka je kana faɗa ko akan wani kace sai ka kashe kanka. Ko muna ƙare ba gwamnatin America duba da yadda zai ta sa ido sabanin wani shugaban ƙasa da ya saka litafi wai America ta taimaka wajen faɗin shi zaɓe na ruwanta. Da fatan
ne
za ku tashi
lafiya. To mun gode malamar ta labarin mu tafi Abuja binnin tarayyawa muke da shi Abuja.
Ana magana da engineer mai girma ke rikon ta gora.
To malam engineer muna jin ka.
To gaskiya akwai rawar da talakawa za su ba jami'an tsaro wurin zabe.
Eh.
Game da mugumugun da ake yi wurin zabe, to talakawa akwai rawar za ta ka.
Eh.
Zuwa da makami da tashi hankali duk talaka kai yayi shi. Su kuma jami'an tsaro ɗan kamar gwamnati ta so ta yi unhaye da su, to su kuma talakawa su hana.
To kana ganin ta haka ne kawai za a iya kawo matsala, za a iya warware ita wannan matsala ta zaɓe ya samu inganci kenan.
Insha Allah za a wani zaɓe za a samu inganci, ya hankali ko a tsaya matsayin shi zaɓe za a samu inganci insha Allah.
To mun gode engineer. To muna har yanzu dai muna nan akan maudu'in mu na yau, bare mu mun sami kira daga jihar Kwara. Wa muke da shi a Kwara?
To kuna tare da Dalla Garba Dina mai bula da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Garba muna sauraron ka.
To da gaskiya da yake yanzu dai ni kamo ko wallahi ban saurari maudu'in ba.
To maudu'in mu na yau shine wane irin gudunmawa ya kamata al'umma su ba ma jami'an tsaro a lokacin gudanar da zaben Najeriya mai tahowa.
To gaskiya gudun wadda ya yi zan al'umma suke ba su a kamar ga zaɓe mai zuwa, to na farko dai jama'a su ji doka da koda, kuma duk abubuwan da zai kawo tashin hankali ga ƙasa ko kuma wasu ɓarke wasu abubuwa su mutane su yi sakamakon kam da wannan. To shi ita ce wannan gudunmawa ta farko wadda ya kamata jama'a su ba su a.
To mun gode Malam Garba. Bari mu je Plateau, jihar Plateau. Wa muke da shi a Jos?
Yawa, kuna magana da Sa'adu Umar ne daga Plateau.
Malam Sa'adu muna jin ka.
Yawa, gudunmawa wanda nake so na bayar game da wannan mutanen America da suka zo, abun yana da kyau yadda suka zo haka. Kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya nuna mana lokacin mu yi zaɓe lafiya.
To mun gode Malam Salisu Umar. Iyakan abun da za mu ɗauka kenan a yanzu, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za mu sake ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 3:54 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Masar ta yi amai ta lashe a kan matsayinta dangane da neman karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019. Hukumar ƙwallon ƙasar ta ce a yanzu tana sha'awar karɓar bakuncin gasar, duk da yake a can baya ta ce san ba ta buƙata. Hakan ya biyo ne bayan wata ganawa da ta gudana tsakanin shugaban hukumar ta kasar Masar Harry Abu Rida da kuma shugaban hukumar ƙwallon nahiyar Afirka ta CAF Ahmad. Yanzu haka dai hukumar ƙwallon ta kasar ta Masar ta ce tana jiran amincewa ne kawai daga gwamnatin kasar. A wata mai kama da wannan kuma, ita ko kasar Morocco ta janye matsayinta na shiga takarar karɓar bakuncin gasar. Ministan wasannin kasar Rashid Alami ya ce kasar ba za ta ci gaba da fafutukar neman gasar ba, duk da yake a can baya an yi ta'ayyanata a matsayin wacce za ta iya maye gurbin kasar Kamaru da aka kwace wa damar karɓar bakuncin gasar ta baɗi. Ministan ya ce ko can kasar ba ta nemi gasar ba ta shekara ta 2019 kuma ba za ta yi ba a yanzu. A kasar Tunisia kuma, hukumar ƙwallon kasar ta naɗa tsohon ɗan wasan kasar Faransa Alain Gressé a zaman sabon kocin kasar. Zai soma aiki ne a 1 ga watan Janairu mai zuwa a kwantaragin da zai karkare a shekara ta 2020. Gressé mai shekaru 66 zai maye gurbin Ferozi Benzarti wanda aka kura a watan Oktoban da ya gabata, kwanaki hudu bayan da ya kai kasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2019. Ana ganin Gerese a matsayin kwararren coach a nahiyar Afrika sakamakon ayyukan da yayi na horarwa a kasashen Senegal da Gabon da kuma Mali har sau biyu. A Turai kuma kungiyoyi 16 sun bayyana da za su fafata a zagaye na biyu, wato matakin 16 na gasar kwallon kafar cin kofin zakarun Turai, bayan kammala wasannin matakin rukuni a jiya Laraba. Sun kuwa hada da Borussia Dortmund da Atletico Madrid a rukunin A, Barcelona da Tottenham a rukunin B, PSG da Liverpool a rukunin C, da kuma FC Porto da Schalke 04 a rukunin D. A rukunin E akwai Bayern Munich da Ajax, Manchester City da Olympic a rukunin F, Real Madrid da AS Roma a rukunin G, yayin da Juventus da Manchester United suka sami haiwa daga rukunin H. Za a gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawa a matakin naya da kanin wani na gasar a ranar Litinin mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Makon mutane 60 ne a birnin Juba da ke Sudan ta Kudu suka kammala karatunsu na matakin diploma a fannin aikin ungozoma da jinyar marasa lafiya. Burinsu shine su taimaka wajen rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da jarirai da ake yawan samu a Sudan ta Kudu. Maza 8 suna cikin mutane 66 da suka kammala karatun daga kwalejin Kajo KG Health Science Institute. A wannan ba abu bane da aka saba gani a Sudan ta Kudu, inda aka fi alakanta aikin ungozoma da mata. Samuel Ladu Morish, dan shekara 26 da haihuwa, ya ce ba zai iya zama yana ganin mata matasa na mutuwa a wajen haihuwa ba, a lokacin da ya zanta da shirin sashen murya Amurka na South Sudan in Focus. Morish ya ce iyaye mata da yawa suna mutuwa, abin na yi masa ciwo sosai. Shi yasa ya ga cewa akwai buƙatar shi ma ya yi wannan karatu domin ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. Gwamnatin Shugaba Trump ta fitar da wasu sababbin manufofi kan yadda za ta riƙa hulɗa da ƙasashen Afirka. Amurka ta ce ya zama dole buƙatunta su zamo abu mafi muhimmanci a dangantakarta da nahiyar Afirka. Kasar China ta tabbatar da sake kama wani ɗan ƙasar Canada a karo da biyu bisa zargin shi da zama barazana ga tsaron ƙasar, a wani mataki da ke nuna mayar da martani akan kame wata shugabar wani babban kamfanin fasahar China da Canada ta yi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe insha Allahu, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wansu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage, da kuma wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na yau Zanek, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bissalam.